أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، انصتوا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انواع مسلمين بركه من الهدوء اولا نبتدي من البركه ونظام الدوره الذي عندك فتاه تفسير القران بجرمه جاء من اكثر ايه تقريبا 20 لبيلو اشكين سوره ال عمران يوم نظام الدوره لك لن تنسوا ابن بيتوك yau muna goma ga watan Ramadan shekara ta 1442 bayan hijirar shugaba Alaihi Wasallam, wasu dalilai da 22 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Allah madaukakin sarki wato ya gaya wa mu'mini saboda yadda ya ga wato irin yadda suka ga abin da ya same su a ranar yaƙin Uhudu. Sai wasu daga cikin mumini suke cewa to shin ba mu ne akan gaskiya ba ne, kuma ga shi mu ne muke kan addinin Allah, kuma hasali ma ga manzon Allah a cikinmu, yaya kafirai za su yi mana haka? Shi ne Ubangiji sai ya tunatar da su ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla. Ai haƙiƙa Ubangiji Allah ya riga ya taimake ku, ai ya ba ku taimako a ranar yaƙin Badr. Badar ɗin nan wani waje ne wanda yake tsakanin Makka da Madina, sannan kuma akwai rijiyoyi a wajen kamar da muka faɗa a lokacin da muka yi kissar yaƙin Badar ɗin. Wa antum azilla, alhali a wannan lokacin kuna wato ƙasƙantattu a wajen adadi, saboda a wannan lokacin shi da yaƙin Badar ɗin da ma an yi shi ne ranar 17 ga watan Ramadan shekara ta 2 bayan hijira. Wato yau yaƙin Badar idan 17 ga wannan Ramadan ɗin ta yi, an samu shekara 1400 kenan, daidai 1440 da yin yaƙin Badar idan Allah ya kai mu 17 ga wannan Ramadan ɗin, wato nan da rana ita yau kenan. Yanzu yau za mu iya cewa tsakaninmu da yaƙin Badar shekara 1440 in an cire sati ɗaya, to nan da rana ita yau kuwa daidai da daidai kenan shekara 1440, saboda shekara ta 2 bayan hijira aka yi shi, kuma ranar ta yi daidai da ranar wata juma'a ne. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita tare da sahabbai kamar yadda muka faɗa mutum 313 ɗin nan duka ta kubban da ke hannunsu ba su kwaya shi da ba, sannan da dawakai kwaya biyu duka duka raƙuman da ke tare da su ba su kai guda 40 ba mafiya yawan su ma ko sanda ba mu hannun su aka tsarka su kuma can kafiran sun fito su tsakanin 950 zuwa 1000 yawan kafiran kuma kafiran nan kowanne da makamin su ya fito kuma mafiya girman jaruman garin makka da shahararrun jaruman su da manyan masu matsayi a garin duk su ne suka fito babu wanda bai fito ba in banda Abu Lahab Abu Lahab ne kawai bai fito ba amma shi ma da aka koma gida aka ba shi labarin irin nasarar da mu'minai suka samu a yakin da sai wato bakin ciki ya kama shi da wannan bakin ciki ya mutu shi Abu Lahab eh amma Abu Jahal kan shi a wajen ba aka kashe shi da Abu Lahab da irin su Utbatu dan Rabi'atu irin su Umayyah dan Khalaf wayannan kam duk a wajen Badr din ana aka kashe su da manyan da masu taurin kai a cikin ginshikan kafirci a wannan ranar Ubangiji ya rushe wato kidin kafirci daga wannan ranar ta Badr wato ainihin tutar tauhidi da musulunci ta daga a wannan ranar ta Badr saboda muhimmancin yakin ma na Badr shi sa Ubangiji yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina jin sirrin addini ko sai da ulama wa ma yudrika la anna Allah tala ala ahli badr fa qala lahum imanu ma shi'tum fa innana qarqafa fa inni qarqafa lakum yace me yasa da kai wasu kin ubangiji yayi duba yayi tsin kai ga ma'abota badar kuma ya ga muku cewa ku aikata duk abin da kuka so daga yau ai na riga na gafarta muku hadisi ne ingantacce wato abin da ya faru wani ne daga cikin sahabbai yayi wani abu wanda in ba kamar su din ne suka yi ba to za a iya dauka shi kamar a aiki ne irin na munafirci wato ya fallasa sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa kafirai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shirin zai je ya yaki garin makka a yaki fato makka to sai akwai wani daga cikin mu'minai ana kiran shi Haibu dan Abu Bansa'a wato Haibu bin Abi Bansa'a to shi ma mutumin makka ne amma ainihin shi wato ba dan cikin garin makka bane saboda haka ba shi da dangi a nan garin makka da haka sai ya ga to tunda za a shiga garin makka da yaki bari ya danyi wa mutanen garin makka dan wani abin gwaninta ko za su kiyaye mar iyalinsa da kuma dukiyoyinsa da ya bari a nan garin shine sai ya ga mutum sai ya rubuta wasiƙa a cikin wasiƙa da ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirin zai yake ku za mu zo mu yake ku rana kaza saboda haka sai ku a yi ƙoƙari a ɗan tunda na ba ku wannan labarin kuma ku kyau da samun kayana da labari a ɗan tattara mun su ya faɗi wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbansa sai yake cewa sahabbai a nan Madina ya ce ku je daidai waje kaza ya gaya musu wani kwari tsakanin Makka da Madina ya ce ku tafi daidai waje kaza akwai za ku ga wata mata ana ce mata Jaradat za ku ganta da wani kaya a kanta ku same ta ku tambaye ta akwai wani ya ba ta wasiƙa ta kai wa kafirai to na kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ne sanar da shi cikin ilimin gaibu da ubangiji ke sanar da shi
na'am
to na ga nan take sai ya tura sirna Ali bin Abi Talib da kuma Az-Zubair bin Al-Awwam radiyallahu anhu ya tura su ya ce ku je ku da suka je suka tarar da matar sai suka tambaye da sai ta rantsuwa da ce ita babu wasiƙa tare da ita to na ka suka caje kayanta gaba ɗaya ba su wasiƙar ba shikenan sai da Zubair bin Al-Awwam sai ce sirna Ali kaga babu komai tare da ita miya guri ko ko ba sirna Ali radiyallahu anhu sai ce ma sahaba Zubair ya ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu zo akwai wasiƙa tare da ita akwai tare da ita ya ce ke ya zaro ta gobe ya ce wallahi ko ki fito mana da wasiƙar ko wani ɗauke kai to na bar ta ga ba dama ne shine shike da sai ta hawo a cikin kanta ta zaro wasiƙar ta ba su
Allahu akbar
suka dawo da ita suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da ya duba ya bayar aka karanta domin shi baya karatu sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ilimi amma baya karatu baya rubutu sai ya bayar aka karanta yace wane ne ya rubuta wannan wasiƙa ya daga ya nuna ko da ka nan take sai Haibu dan Abu Bansa a ya tashi ya ce ya Rasulullahi ni na rubuta ni na aiki wannan baiwar Allah da na jaradatu ni na aiki ta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce me yasa ko kai haka alhali kana muni ne shin ka koma kafirci ne ya Rasulullahi wallahi ban yi haka dan zaje maka baya ba ko ba mana burci ne shi da zuciyata ba yace ka sani ni a garin maka bako ne ba inda kowa ina rubuta ni da sanar da su saboda wata kin suka ji suka ji dadin hakan sa sa kiyaye min kaya na da kike samun abubuwa na dan kar su salwanta shikenan a lokacin da na ji sai na Umar ko kuma sai na ko sai na Umar ko Khalid bin Walid ko kuma sai na Ali wani daga cikin su yace ya Rasulullah yi min izini in dauke kan shi yanzu شيل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبريك لأن الله أطلع على أهل بدر فقال لهم أيمن ما شئتم فإني قرب فرد لكم يتي ميتند كي سوى أبنجي للي جاي إنكاي كما أبو تا بدر وأنسكال حالة سياك بدر ياجا مستشوى سنة فكذو وانا ياكي نبدر فكي أقري حقا فكذي في دعب نفوه بنا ماما دقيو ناقا مرتامة هر أرشارا يقول سوى ناقا شيني معنى سياك انزنشا سوى ناقا دقوان نن sai zama wato sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam wato babbar lambar jama'a gobe shine a ce mutum ya je yakin Badar
na'am
eh ya wannan mutum 313 nan da suka je yakin Badar sai da suna da wani matsayi mai girma a cikin sauran sahabbai domin su gaba ɗayan su da ba kai tsaye ubangiji ya musu alƙawarin aljanna kai tsaye gaba ɗayan su
Allah
ya cikin su kuma ya kwaya 13 nan su ne wanda suka yi shahada a ranar Badar mutum 13 su kuwa kafiran duk da wannan yawan nasu da karfin nasu sai da aka kashe mutum 70 kuma aka kamo guda 70 a matsayin burka mai yaki saboda haka shine a nan da yake yakin Uhud shi kuma kamar an yi kare jini buri jini ne mu'minai guda 73 sun yi shahada kuma kafiran an kashe musu mutum 70 kuma a cikin mu'minan a cikin waɗanda suka yi shahada hada sai da Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wato su mu'minai inda Uhud shine Badr shine babban yaki na farko da suka halarta to amma kuma Uhud shine yakin da aka fi jin jiki shine kuke wasu daga cikin kuke ganin mu da muke kan gaskiya kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu da yaya ko kafirai za su samu nasara akan mu haka shine ubangiji ya tunatar da su yace walaqad nasarakum Allah Badr hakika ubangiji ai ya riga ya taimake ku a ranar Badr wa antum azilla al hadi a wannan lokacin kuna da karancin adadi da kuma karancin makamai amma Allah ya taimake ku akan kafirai masu yawa wanda sun kai ninkin ku har sau uku sannan kuma sun fi ku karfin makamai fattaqullaha la'allakum tashkurun ku tsorace Allah ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tashkurun ko ku yi godiya gare shi ka ga masu godiya bisa ni'imomin sa Allah madaukakin sarki sai ya ce in taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum yayin da ambaci ya rasulullahi yayin da kake cewa mu'minai kake musu alƙawari dan wato kwantar da hankalinsu alan yakfiyakum shin bai ishe ku ba an yumiddukum rabbukum bi salasati alafin min al mala'ikati munzalim cewa ubangijinku zai taimake ku da mala'iku har guda 3000 munzalina wadanda za su sauko suna za su sauko domin taya ku yaƙi wato lallai haƙiƙa wannan kam ai ya ishe ku kamar a cikin suratul anfal ubangiji ya ambaci bi alfin min al mala'ikati cewa ubangiji zai taimake ku da mala'iku guda 2000 to anan kuma ya ce guda 3000 a gaba kuma a cikin nan din da zai ce guda 5000 don haka mala'ikun wato adadin su ne ya rika karuwa cewa ubangiji ya taimake su ne da farko da mala'iku guda 2000 sannan sai aka karo guda 2000 suka zama 3000 sannan daga baya guda 2000 suka sake sauka suka zama guda 5000 kamar yadda ubangiji zai faɗa a nan gaba ubangiji ya ce bala haka lamari yake in tasbiru wa tattaqu idan kuka yi haƙuri kuka jure wajen yaƙar abokan gaba wa tattaqu kuma kuka tsoraci Allah ba ku saba dokokin Allah ba domin abin da ya janyo har kafiran suka ɗan yi wa mu'minai illa a yaƙin Uhud saba wa umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kuka tsoraci Allah kuka kiyaye dokokinsa wa ya'tukum min fawri ma hadha kuma mushrikin da cigaba da zuwa muku wato irin wannan zuwan da suke muku na lokaci guda yumdikum rabbukum bi dhalika ala min al mala'ikati musawwim lalle ubangiji zai taimake ku da guda 5000 daga cikin mala'iku wadanda za su sauka suna da alaloli tare da su
na'am
hakika masaba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun yi hakuri sun jure kuma ubangiji ya cika alƙawarin sa gare su domin hakika mala'iku sun taya su yaki kuma wannan yana daga cikin khususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam domin in ban da shi babu wani daga cikin annabawa da manzanni wanda mala'iku suka taya shi yaki wannan daga cikin khususiyar wannan al'umma malaikun sun sauka akan dawakai dawakan irin masu ruwan kasa sannan kuma da sanye da rawani malaikun gaba ɗaya kowanne kanshi da rawani wasu su rawanin da ke kansu basu fatsi ne wato yalo kenan wasu kuma da farin rawani sun sanya jeran rawanin a tsakanin kafaɗinsu kamar yadda ya zo a cikin hadisi sayyidina na aliyu ɗan abu ɗalib radiyallahu anhu an rawaito daga gare shi da kuma sayyidina abdullahi ɗan abbas da wasunsu cewa lallai mala'iku a wannan ranar sun sauka ne da rawani a kansu fararen rawani sun sanya wato jeran rawanin a tsakanin kafaɗinsu haka nan imamu al-baihaqi ma ya rawaito daga sayyidina abdullahi ɗan abbas kamar yadda ya zo a cikin tafsirin qurtubi juz'i na hudu shafi na 196 da kuma sayyidina ibnu hisham juz'i na biyu shafi na 286 saboda haka haka abin ya faru yayin da suka yi haƙuri suka jure a ranar Badar sai ga mala'iku guda 5000 sun sauka mala'ika Jibrilu ya sauka da guda 2000 mala'ika Mika'ilu ya sauka da guda 2000 sannan sai mala'ika Israfil shi ma ya sauka da guda 2000 abu mala'ika Mika'ilu guda 1000 mala'ika Israfil shi ma guda 1000 sannan kuma mala'ikan mutuwa shi ma ya zo da guda 1000 kaga 5000 kenan 2000 ga 2000 tare da mala'ika Jibrilu 1000 tare da mala'ika Mika'ilu 1000 tare da mala'ika Israfil sannan 1000 kuma tare da mala'ikan mutuwa an karbo daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda yake baina ana amtahu wato azabul ma min al-bayri litsukri yace a ranar Badar wato ina cikin jan ruwa daga rijiya saboda insha ko kuma saboda inshayar da dabbobi min qalibi badrin daga rijiyar Badar sai ga wata iska mai tsanani ta taso ban taba ganin iska mai tsanani irin wannan batun da nake yace kawai shikenan sannan sai ga wata iska kuma wata suke ta mai tsanani fiye da wacce ita mai tsanani babu wata suke ta tsanani ban taba ganin wata suke ta tsanani ban bar da wacce ta farko da na gani sannan sai ga wata iska kuma ila ita ma ta uku mai tsanani sosai ban taba ganin mai tsanani kamar ta ban da wancan guda biyu yace to wannan iskar ta farko da ta so yace ashe mala'ika Jibril ne ya sauka tare da mala'iku guda 2000 sannan sun kasance a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ga wata iska da ta iska ta biyu kuma da ta so mala'ika Mika'ilu ne ya sauka da guda 1000 daga cikin mala'iku su kuma sun kasance a gefen dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ga wasu guda 1000 din kuma su kuma tare da mala'ika Israfil su ne da suka sauka kashi a sauka ta uku su kuma sun tsaya a gefen a ɗaya gefen na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ma kuma na kasance a irin a gefen da su kamar yadda ya zo a cikin tafsirin Khazin juz'i na 1 shafi na 180 haka nan kuma a cikin tafsirin Qurtubi juz'i na 4 shafi na 193 kaga wannan duka khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da alahu Allah ubangiji bai sanya wannan taimakon da ya muku da mala'iku ba illa bushra lakum sai dai domin ya zama bishara gare ku ya ku musulmai domin a lokacin da musulmai suka san cewa mala'iku suna tare da ku suna taya ku yaƙi da lallai haƙiƙa za ku ji ƙarin bishara cewa lallai insha Allah za ku kunna sala tana gare ku wa taqma inna qulubukum bi kuma domin ubangiji ya kwantar da hankalinku da wannan wato ya sauƙaƙa wa zukatanku su samu nutsuwa da wannan don haka kada yawan laƙiya ya tsoratar da ku ko kuma kada kuma ƙanƙantar ku ya sa ku kara wa man nasru taimako dai bai taɓa zuwa ba illa min indillahi face sai daga Allah subhanahu wataala domin a haƙiƙa babu wani mai taimako sai Allah ko babu ta inda taimako ke zuwa sai daga Allah tabaraka wataala al-azizu Allah shine mabuwayi ba wanda ba a rinjayarsa al-hakim kuma shine mai hikima a cikin dukkan lamuransa yayin da kuka samu nasara akan kafirai wannan hikima ce ta Allah haka nan yayin da ma kafirai suke ganin kamar sun samu rinjaye akan ku shi ma dai hikima ce ta Allah ba wai duk wannan ba wai karfin mala'ikun ne yasa kuka samu nasara ba a'a ita nasara daga Allah ce kawai take daga Allah take kawai domin ita hakika ko a cikin alqur'ani da muka duba duk inda kalmar nasru ta zo a cikin alqur'ani to zamu ga an kawo kalmar Allah kusa da ita duk inda kalmar nasru take misali in yansurkumullahu fala ghalibalakum in tansurullaha yansurkum idza jaa yace nasrullahi to duk inda dai nasr take a cikin alquran za ka ga Allahu abu domin a nuna maka cewa babu ci inda mutum zai samu wani taimako in ba daga wajen Allah ba duk wani wanda zai taimaka maka in ba wato mumini bane mai kyakkyawan alaka da Allah domin ne ka sani cewa ba za ka taɓa samu wani taimako daga gare shi ba ga shi nan ubangiji ya cewa nasrun minallahi wa fathun qarib kaga anan ma ga Allahu din kusa da nasrun din haka nan idza jaa nasrullahi wal fathu domin ba mutum inda zai samu nasara hakikar nasara sai tare da Allah wala yansurallahu man yansuru kaga ga shi nan diddi haka da cikin qur'ani in tansurullaha yansurkum ai babu wani mai taimako sai Allah wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim ubangiji yayi haka ne liya ka karafa min al-azizil kafir domin ya halakar da wato sashe da cin wadan suka kafirta wato a halakar da su ta hanyar kisa da kuma riba cewa kamar yadda ya faru a ranar Badr aw yakbita ko kuma ubangiji ya kaskantar da su fa yalbu khaibin sai su koma suna makaskanta ba su samu abin da suke nema ba abin da suka zo nema a ranar Badr shine zanto sun wulakanta musulmai idan sun murkushe musulmai to sai kuma gashi su din aka murkushe duk da wannan yawan adadin nasu da kuma yawan makaman nasu sai koma gida suna makaskanta lam yanalu ma aradu ba su samu abin da suke nufi ba shine ubangiji yake cewa waradallahu allazina kafaru bi zaihim lam yanalu khaira ubangiji ya mayar da wadanda suka kafirta ubangiji ya mayar musu da fushin su kansu ba su samu abin da suke nufi ba yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya samu raunukan da ya samu a ranar yakin Uhud to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa kayfa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim biddam yace yaya mutane za su rabauta mutanen da suka wato jika fuskar annabin su da jini annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kaga duk da haka bai musu wata mummunar addu'a sallallahu alaihi wasallam inda a ce irin mu ne mutumin da kake ganin kana da ikon in kai addu'a ubangiji ya saukar da rundunar da babu irinta da zo ta taimake ka ko kuma in ka roki Allah ya halakar sai ya halakar dai ai da tuni mutum ya yi addu'a kwarai da gaske da tuni mutum ya yi mummunar addu'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da kyawun zuciya irin taka bai musu wata mummunar addu'a ba kawai cewa ya mutane za su rabauta sun jika fuskar annabin su da jini amma ubangiji duk da haka sai ya ce masa laysa laka min al-amri shay'un ai baka da komai daga cikin wannan lamari ya rasulullahi dukkan lamarin nan na Allah ne malamai suka ce wannan ya ishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girma cewa gaba ɗaya al'amarinsa na Allah ne ba shi da komai a cikin al'amarinsa sai da Allah ne gaskiya ne dan Anas radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato an kariya ruba'iyyarsa a ranar yakin Uhud kuma lalle sun masa rauni a fuskar sa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma sai yana shari jin yana cewa kayfa yuflihu qaumun shaja'u nabiyyahu ya mutane za su rabota sun yi wa annabin su jini wa kasaru ruba'iyyatahu kuma sun karya haƙorin sa annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'uhum ila Allah kuma alhadi shi yana kiran su zuwa ga Allah zuwa ga abin da zai rabotar da su shine Allah madaukakin sarki ya fitar da wannan ayan laysa laka min al-amri shay'un ai baka da komai a cikin wannan al'amari ya rasulullahi eh gaba ɗaya lamarin na Allah ne aw yatubu alayhi Allah ya so ko ya karbi tuban su wato shine ya shirye su zuwa ga musulunci aw yu'azzimu ko kuma ya azabtar da su shikenan sai ya bar su ya zama an kashe su a wajen yaki ko kuma su mutu akan kafirci sai ubangiji ya azabtar da su bayan mutuwar su fa innahu muzalimin to ai su hakika azzalimai ne sun riga sun zaɓi cikin su da wannan kafircin da suke ciki idan Allah ya yi nufin shirye da su sai ya shirye su zuwa ga musulunci idan kuma bai nufa haka ba shi ke ya nufin azabtar da su sai ya bar su a kashe su a wajen mumune su kashe su a wajen yaƙi ko kuma su mutu ne akan kafirci ko da a gidajen su ne domin sun cancanci hakan kasancewar su azzalimai sun zaɓi cikin su da kafirci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba shi da komai a cikin lamarin sa sai da Allah yi wannan shine gayar girma gari sallallahu alaihi wasallam domin dukkan al'amarin sa baki daya na Allah ne hatta tasiri na har al'amarin gudanar da harkokin sa na yaki da abin da ya shafi harkokin iyalan gidansa da komai sai da Ubangiji Subhanahu Ta'ala haka nan akan makiyansa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko wani abu suka faɗa baya ramawa sai ka ji Ubangiji ya rama musu sai ka ji Ubangiji ya ce kul ka ce musu kaza kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun da sauran duk inda zaka ji alqur'ani ya ce kul din nan to wata magana ce da kafiri suka faɗa sai Ubangiji ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka ce musu kaza sai Ubangiji ya mayar musu a wasu guraren ma kuma kai tsaye Ubangiji mayarwa yake ba tare da kul din ba kamar inda Ubangiji yake cewa za ta kullu khallafin mahin hamazin masha'in binamin manna'in lil khair mutid wasim wa tullin ba'da zalika zalim an kana zalimin wa banin idza tutla alayhi ayatu la qala al-kafirun law wa tasallimu ala al-qutub kaga nan duka Ubangiji ne kai tsaye mai musu daraja su ka Ubangiji yake walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh dukkan abin da ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasai gaba ɗayan su na Allah ne wato ƙarƙashin mulkinsa suke sai da yayi da su kuma halittunsa ne shi ya halicce su kuma bayinsa ne shi suke bautawa in ban da kafiran mutane da kafiran aljanna ya gafir liman yasha Allah yana gafarta wanda ya so yin gafarar gare shi wa yu'azzibu man yasha kuma Allah yana azabtar da wanda ya so daga cikin su wato Ubangiji idan ya so gafartawa bawa duk girman zalafin bawa to Ubangiji yana gafartawa domin hakika akwai waɗanda a wato kamar irin su Abu Sufyan bin Harb duk yaƙoƙin da mutanen Makka suka yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam in banda yaƙin Badr babu yaƙin da ba Abu Sufyan ne ya jagorance shi ba duk wani tubu da zasu shiryawa Annabi sallallahu alaihi wasallam to kusan babu wanda ba Abu Sufyan ne ya jagorance shi ba to amma daga ƙarshe a ranar fatuhu Makka da ya zama musulunci da musulunci shikenan ya ga sai Ubangiji ya gafarta haka nan ga sayyidina Amr ibn al-As shi kuma shine kamar babban masanin hanyoyin kamar dabara da sauran na su kafirin duk wani tsari da za a yi shi ke tsarawa shi kuma to kaga shi ma a ranar da ya zo zai musulunta ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko hannunka maka mubaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa hannunsa sai sayyidina Amr ibn al-As ya janye nasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miki gare ka ya Amr yace ai ya Rasulullahi sharadi zai yace to me sharadin nan yace sharadin cewa in dai mu ba su da muka baya Annabi sallallahu alaihi wasallam za a gafarta mu duk abubuwan nan da su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa baka sani bane ya kai Amr cewa musulunci yana rushe dukkan zunuban da mutum yake kafin shi da musulunci haka nan hijira mutum yayi hijira daga Makka ya koma Madina duk abin da yayi kafin wannan hijirar Allah ya gafarta masa haka nan aikin hajji in mutum yayi shi shi ma Allah ya gafarta masa dukkan zunubansa na baya da shikenan yace to shikenan daga nan sai ya shiga musulunci yace tun daga nan sai ya ji duk duniya babu wanda ya fito fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama a ranar mutuwarsa ne yake cewa hakika shi rayuwarsa ya ga abubuwa kashi a rayuwarsa yace a kashi na farko yace na kasance a garin Makka babu wanda ya fi shi kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin yace da ya tabbata da ya mutu a wannan lokacin da kai tsaye wuta zai shiga domin ya fi kowa san ina ma da ya samu dama ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gilla yace to da ya mutu a wannan lokacin ya tabbata da wuta zai shiga yace ya zo ya musulunta ya bada labarin shigar sa musulunci kamar yadda na faɗa din nan yanzu yace bayan ya musulunta sai ya ji duniya babu wanda ya fi so fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta baya iya daga kai ya kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa yace in yana gaban shi yace ƙarfi ke da kansa yace a lokacin nan da za a ce masa ya siffanta yadda siffar Annabi sallallahu alaihi wasallam take yace ba zai iya ba yace domin baya iya cika idonsa ya kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tabbata da ya mutu a wannan lokacin to tabbas da shi dan aljanna ne to bayan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yace to daga nan kuma sai mulki ya yi gwamnatin Misra ya jagoranci abubuwa da yawa yace to saboda irin yanayin sharri irin na mulki yace to yanzu kuma mun san a wani hali muke ciki ba kaji fa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka Allah yana gafartawa wanda ya so a lokacin da ya so ba tare da wani sharadi ba haka lamarin Ubangiji yake domin yanzu dubu ne girman saboda soyayya irin ta Allah da bawansa yanzu dubu ne da ƙaruna ba wanda idan Ubangiji yana jerowa sunayen kafirai aka faɗi Fir'auna ko Hamana to sai shi ne na uku
wannan wasu kuma daga fir'auna su shi shi ne da biyu amma na fir'auna dai ba kafirin da ya fi shi kafirci shi karuna amma wato lokacin da ya yi annabi musa alaihi salam annabin allah ko mursali ya zo yana wa'azi a kan abar zina a daina zina to ashe sai wata wato kawo ta tashi da ciki a jikinta ta rike cewa ai wannan abin da ke jikinta ai na annabin musa alaihi salam sau da haka a nan musa alaihi salam sai an kalin sai tashi ya kalli ke ce ina miki magiya da girman allah ki gaya mu me gaskiyar wannan abin ta ce wallahi ƙarya nake yi ta biya na aka yi don in faɗa haka don in kunyata cewa ya sa shi ciki a ƙarurar ne gashi can ƙarurar ne zai mun haka shi ke nan a nan musa alaihi salam wanda ke yadda ke ɗaga hannu ya addu'a ya ce ƙasa ta kama shi shi ke nan ƙasa ta kama shi yana da gaba-gaba tana jin shi tana zuƙai shi yana ihu yana musa ka tuna zumunta annabi musa alaihi salam bai saurare shi ba har sai da ƙasa ta haɗe shi da annabi musa alaihi salam ya je ganawa da allah subhanahu wa ta'ala sai ubangiji ya tambaye shi ya ce ya musa yaya ƙaro ne yana kiran ka yana cewa ka taimake shi ka tuna zumunta amma baka taimake shi ba ya ce ya ubangiji ai kafiri ne ai ka fi ni sanin abin da ya yi kafiri ne ya cancanci haka allah subhanahu wa ta'ala sai ce masa ya musa ai dan ba kai ka halicce shi ba ya ce ni da ya kira ni ko da sau ɗaya ne da na fi da shi da na fi da shi domin fatan sai irin na ubangiji ya ce ni da ya kira ni ko da sau ɗaya ne ya ce da na taimake shi na fi da shi to wannan fa shi ne to kaga wannan fa kasurgumin kafiri ne to ina ga kai kuma mumini daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka da harkar azatan wai ka roki Allah bai amsa ba in ga ka roki Allah bai amsa ba to wata hikima ce ta ubangiji ta sa ka gaji kiran amsawar addu'a wata kila an tare da maka ita sai a lahira za ka samu ladan wata kila kuma sai wani lokaci mai zuwa za ka ga ijabar addu'ar ka ka insha Allah to da haka lallai ne mu ƙara dogaro da Allah subhanahu wataala wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ga masoyansa rahimun kuma mai jin kai ne ga abota biyayyarsa ya ayyuhallazina amanu ya kuma imani wannan kuma kira ne ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta'kulur riba kada ku ta cin riba adu'afa mudha'afat wa ninki ne wato kamar yadda suke shine mu'amala suke da riba tun na zamanin jahiliya idan lokacin karbar bashi kamar mutum da ya fitar zai baka bashin misali kamar naira 5,000 ya ce nan da wata daya in ka tashi biya amma 7,000 za ka biya sai ka ce to ka yadda da sai ranar a karɓar bashin sai ka za ka biya 7,000 ɗin ko kuma ba ka da shi sai ce to ka yadda ya ƙara maka wata biyu amma kuma kuɗin shi ya zama naira 15,000 to shi kenan sai kuma zai da tafi ke nan kayan da kaga ninkin ninkin ke nan na ita ribaɗin wani shi ne abu afin mu ba a fa mun yi ji ce wata ƙulla ha wani ci allah kiyaye dokokinsa da allah kun tufi wani ko kwara bota wata ƙulla da lati o idan din kafin ku tsoraci wutar nan wacce allah ya tara da ita saboda kafirai kada a azabtar da ku a cikinta domin haƙiƙa ita wuta ubangiji ya yi ta ne dan kafirai bai yi ta dan mumini ba yadda da mumini ya shiga ba to na fa lalle ne mu muminai mu kiyayi aikata irin laifukan da su kai mu da shiga ainihin wannan wutar kuma kika riba tana daga cikin mafiya munin laifuka wanda a yanzu mutane sun dauke ta ba a bakin komai ba dubi duk laifukan nan duk laifukan da ake aikatawa duk laifukan da Allah ya hana laifuka kwaya biyu ne wanda ubangiji ya ce in mai yin su bai bari ba to lalle yana sanar mishi da yaƙi daga gare shi laifi na farko ubangiji ya faɗa cikin hadisi man adali waliyan faqad azamtu bilha wanda duk yayi gaba da waliyina to ina sanar da shi yaƙi ina da ce wannan waliyi ne na Allah wannan bawan Allah ne salihu to ka fito kana zage shi kana faɗar miya goma gangano game da shi kai baka yi zamanin ɗin da shi ba baka gan shi ba bai ganka ba amma kuma ka zauna kana cin namansa ai kaza-kaza ai kaza-kaza saboda wai ka bakanta wasu mutane rai wadanda kake da sabanin ra'ayi da su to lallai wannan mummunan abu ne ubangiji ya ce to hakika ka saurari yaki daga gare shi laifi na biyu kuma shine cin riba cin kuɗin ruwa wani yake cin kudin ruwa ubangiji ce to yallam tasalu fadru bi hadd min Allah wa rasul ka ga Allah sun har ba su daina cin kudin ruwa ba za su daina bada kudin ruwa ko karɓa kudin ruwa ba to nan dai ana sanar da su yaki daga Allah da manzansa to yanzu yaki ko kasar Amurka ce za ta yaki kai ko gwamnatin jihar ku ne yace kun sa kafar wando ɗaya da shi a yi majin ba kai ba ma duk wani dangin ka ba in shi gin sayar da ruwa amma yanzu mutane ga shi zai fi ne wanda ubangiji ya ce duk wanda ba zai daina ba to lalle sun sa kafar wando ɗaya da shi amma duk da haka mutane ba su daina ba yanzu kuɗin ruwan nan yanzu gwamnati ta zo ta kawo wani abu za ta ba da wani bashi mai kuɗin ruwa mutum wai har cin hanci zai riƙa bayarwa eh wai dan abar hanya wanda ba zai maka hanyar ka samu kuɗin ruwan ka samu bashi mai kuɗin ruwan wai har wani cin hanci zaka bashi to kaga wannan shike nuna wato a ainihin bushewar zuciya da ƙaurin rai irin na mutanen mu a yanzu kuma shi yaki da Allah wato ba wai makamai ne ko ba makamai zaka ji suna ta sauka a gidanka ba ba haka bane yana da cikin yaki da Allah in ubangiji ya ga dama sai ka gama karɓar kuɗin ruwan in ga dara ka ai tunda kana daukar albashi za a rika zana a cikin albashinka sai ubangiji ya dora maka mugun talauci albashin naka ko ka samu promotion in da 50,000 kake dauka in ka samu promotion ma albashin naka ya kai 100,000 to duk da haka ne sai ka ga kanaka mai yanka rake a gefen hanya ya fi ka kwanciyar hankali ya fi ka kwanciyar hankali saboda koyaushe kake nan cikin bashi koyaushe kake nan cikin fatara da bashi kaga wannan tsaye kenan na biyu kuma ubangiji yana iya ya kangara maka dukkan ƴaƴanka da zama ba sai maka biyayya ka tsufa lokacin da kake buƙatar kwanciyar hankali sai ga ubangiji ya sa dukkan ƴaƴanka sun kangare daga matar har mazan ka rasa wanda zai tausaya maka eh saboda ka ci kuɗin ruwa ka ci da su da kuɗin ruwa tun suna ƙanana kuma ubangiji ya ce zai yaki da kai kuma ka yarda za ka yaki da ubangiji to ta yaya ubangiji zai shirya maka ƴaƴanka to bayan wannan ubangiji yana iya sa duk abin da ka taɓa ya zama ba zai albarka ba sai ka yi ritayar an baka kuɗin gratitude wajen 1,500,000 kafin wata uku ko hudu kafin shekara ta zagayo ka rasa duk inda suka yi naira 1,500,000 an baka ga suna a account ɗinka kana zara kana ɓatarwa kana zara kana ɓatarwa kafin wani lokaci gaba ɗaya ka rasa duk ma mai kai da kuɗin ya zama da kai da wanda bai yi ritayar ba ba ku da wani bambanci da kai da talaka mai samun 500,000 mai samun 500,700 a kullum wanda bai taɓa yin aikin gwamnati ba ya zama ma ya fi ka rufin aikin kai da kai aikin gwamnati kai ritaya saboda haka lallai ne gaskiya ƴan uwan ma'aikatan gwamnati a kiyayi karɓar kuɗin ruwa wallahi a kiyayi karɓa wallahi mugun abu ne yahudawa saboda sun san sharrin da ke ciki domin yana daga cikin dalilan da Allah ya fine musu ya daga cikin dalilan da ubangi a cikin suratul nisa'i ubangiji ya faɗi dalilan da yasa ya tsinewa wato ainihin banu isra'ila a ciki akwai kashe annabawan Allah da suke a ciki akwai karɓar cin hanci da rashawa da suke sannan kuma akwai karɓar kuɗin ruwa ainihin riba saboda haka duk wanda ko ya yi dajiyar da karɓar kuɗin ruwa ko ya karɓi bashi ne kuɗin ruwa da sauransu to haƙiƙa wannan haƙiƙa Allah ya riga ya tsine masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su a cikin wajen mutum takwas a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud wanda Allah ya tsine mu to saboda haka lalle ne muke yayi kudin ruwa yawa bare da cikin mummunan abu ne a inda aka yadda kawai zaka iya karɓar kudin ruwa misali a ce in kai yaro ne a ce mahaifinka ba lafiya jinyar nan ta yi tsanani kamar zai mutu kuma ka nemi bashi ka rasa duk inda ake neman bashi a garin ku ka nema ka rasa a makwabtan garin ku duk ka nema ka rasa ba ka da wata kadara ko gona ko gida ko wani abu da zaka iya sayarwa dan aiwa mahaifin ka magani kuma gashi yana cikin wani hali to a nan kam an yadda ka iya karɓar bashi mai kuɗin ruwa misali eh saboda wannan larurar dan ce san rai amma haka kurin saboda wai kana so zaka sayi mota ko kana kana so zaka canza mota ko kana so zaka gyara gidanka sai ka je karɓar kuɗin ruwa a to sai ka shirya yaƙi da Allah a ranar da kowa yake neman ceto kai kuma a wannan ranar ubangiji zai ce to shikenan wane fito gani ka zo min yaƙi a ranar alƙiyama ke Allah ya kiyaye kuma wato shi abin da yake faruwa shi ne irin wannan fitinin suna daga cikin irin fitinin da ubangiji yake cewa wata ƙufit natal na su si bandar lalira zuwa lamu ɗin kuma kawansa ku ji tsoron fitinar da idan ta faru wato za ta tsaya iya kan waɗanda suka yi zalunci ba wato shi kuɗin ruwa idan aka ana yawan karɓarsa a ƙasa sai gaba ɗaya albarkar ƙasar ta janye kamar yadda kullum muke faɗa a cikin karantukanmu yanzu idan ka duba za ka ga a shekarun da suka gabata kamar shekara 30 baya lokacin aka yawancin mu nan muna yara wato shekara 30 baya ko shekara 40 ba a wannan lokacin zaka ga da yawa zaka ga hata a awaki zaka akuyar can gida zaka akuya ta yi ayya hudu san sai ga akuya ta yi ayya uku amma a yanzu wato samun mai haihuwa mai haifar kwaya biyu ma wallahi yana wahala sai dai dai sai bu dai dai kuma da sai kaga kamar Fulani masu samu yanzu da nonon da ake samu a jikin saniya kwaya daya a yanzu da ka tara sama da guda biyar ba su tara irin wannan nonon ba kowa ya shaida da wannan kuma yanzu in kamar manoma yanzu gonar da da mai gidanku shi kadai yana noma kamar buhu 30 a yanzu da kai da kanin zango kai da yayanka in aka raba muku ita an raba muku ita gida biyu ba wanda ke noma buhu biyar da kuma gonar sanduna haɗe ana samun buhu 30 yanzu kuku biyu wannan gonar da ita din ce an raba muku amma ba mai samun buhu biyar kaga wannan duka yana nuna albarkar kasar ta janye saboda ire-iren waɗannan abubuwan da suka yi yawa Allah ya kiyaye ubangiji ya ce wata ƙullara ce wa ita din kafin ku tsorace wutar da wacce ubangiji ya tare da ita saboda kafirai wa iqullaha war rasul ku tsorace ku bi Allah da manzansa la'allakum turhamun ko ku aji kanku sari
akari daga Abdullahi dan Abbas Allah ya rubuce shi yace mutum mutane kala uku din nan in suka mutu kaje aka bayan an binne su kaje ka duba kabarin su baka ga abin da na faɗa ba yace ka zo kai mun duk abin da ka ga dama yace na farkon su mai cin kudin ruwa in dai har aka ce ya mutu mai cin kudin ruwa wato ne karbar bashi da kudin ruwa in har aka ce ya mutu kaje ka duba kabarin sa washi gari kaje lalle yana nan akan siffar sa ta dan adam ina duk kai zokai mun duk abin da ka ga dama gaba hakika duk wanda ke cin kudin ruwa yana mutuwa a cikin kabarin sa ji yadda shi yake siffar jaki ko ga shi ya kuma ba irin wanda ba tun kafa ma a sa kabarin shi ya gaba jiyewa ya zama biki irin ko da jawuri yake kamar bature yana mutuwa ubangiji ji yadda siffar ta koma ba irin tun kafa ma a sa shi a kabarin nan ya fara kankanawa saboda haka na biyu shine mutum mai yawan nuna tsaraicinsa mutum da ke nuna tsaraicinsa yawan nuna tsaraicinsa to shi ma lalle zaka bune shi a kabarinsa to da zaka duba da shi abin a duba a bude kabarin a duba ne zaka tsara shi ba da kafani kuma ana janye da kafani yadda dai ya saba bude tsaraicinsa sannan to haka zai zauna a cikin kabarinsa na uku su kuma dan luwadi shi kuma dan luwadi bayan an binne shi aka ce da zaka je ka tore kabarinsa to shi kuma da ba ma za ka tsar da gawar ba sai dai da kafa saboda janye shi ake mala'iku da suke janye shi ta ƙasa za a je a sadar da shi da wancan ƴan uwansa mutanen birnin Saduma mutanen birnin Annabi Lut alaihi salam saboda haka wayannan dukan miyagun laifuka ne wanda ya kamata lallai mutane a kiyayi aikata su wanda kuma a yanzu sun zama kamar abin nan masu yi ba ma sa kuya yanzu a social media da yawa za ka ga shi nan sai ga sunan mutum mai wala-wala harka wa ma'anar harka din nan dan luwadi ce wallahi ce lalle yayin da yanzu al'ummar da bata maida sata komai ba mutum yau din nan zai gama sata ya saci kudi gobe kuma ka tare da shi an karrama shi ko ana bikin karrama shi ko a bashi ma wani mukari ko kuma yau din nan ana tuhumar mutum da ya saci kaza nan da shekara ɗaya ko biyu kuma sai ka ji shi ya fito takarar neman takarar kaza shugabanci kuma ya samu ya zama shine shugaba a cikin al'umma tsakani da Allah yau din nan mutum zai zo ya tara al'umma ya tare yin rantsuwa in kuka zaɓe zan muku kaza ya ta rantsuwa in kun zaɓe shi kuma ya shekara hudu da zai har ya gama wani cika kofa a cikin alƙawuran nasu al'ummar su zama wannan al'ummar da daidai da amplifier a masallaci sai an sa ta a cikin akwati an kulle in ba haka ba za su tashi takalmin limamin su suka gana ba sai su tashi al'ummar da take wannan al'ummar da kudin marayu bai tsira ba kudin marayu bai tsira ba kwanan nan suke ji a rediyo Kano kudin marayu da aka kai ajiyarsa wata kotu a kotun aka cinye a cikin ma'aikatan kotun suka cinye kudin marayu to al'ummar da ta zama irin ta zama haka al'ummar da mutum kwanan nan za a kama shi ya yi luwaɗi yana kaza yana kaza amma shi ke nan inda ya ɗan kuɗinsa wata nan zai tafi an zo kuma shi ake yaban saboda ya ba da wani abu na kuɗin saboda ya ba da wani abu na kuɗinsa al'ummar da cin kuɗin ruwa ya zama ba komai ba to saboda haka tsakani da Allah ta yaya ubangiji zai tausaya mana ta yaya bala'i ba zai yawa ba a cikin al'umma zina ta zama ba komai ba wai ya ta ke ciki a gidan iyayenta ta haifi ɗa sannan uwarta ta makure jaririn a kashe shi ya zama ba komai ba mafiya yawan ƴaƴan cikin shege da wallahi kashe su ake mafiya yawa wasu kuma a jefar da su a bola tsakani da Allah al'ummar ta zama irin wannan irin laifukan da ko a zamanin kafirai can ba sa yi domin a zamanin kafirai an ji akwai waɗanda Allah ya halaka da su saboda luwaɗi to amma tsafi fa da naman mutum tsafi da jarirai ne naman mutum ne da girmansa haka daga ana ta abin ana ta tsafa-tsafa da su da zarar zaɓe ya kusanto za ga an fara cikiya mutum kaza sun ɓata mutum kaza sun ɓata wala ya ɓata an ban shi a sanar da sauransu da ka buɗe gidan rediyo kullum sai ka ji cikiya da zarar an ce zaɓe ya kusa to al'ummar ta zama irin wannan saboda Allah ta yaya ubangiji zai tausaya mana sannan kuma koyaushe kuma malamai maimakon kira zuwa ga Allah da ƙoƙarin ɗora mutane akan abin da yake shine daidai shikenan sai kuma kallon bambance-bambance wani yana da bambanci da ni da an jawo aya da ke magana akan kafiri sai in lankwasa ta koma kan shi dan zage shi cin mutunci shi ko kuma in kira sunan malamin shi rika zagi ai wane kaza shek wane kaza to me amfanin wannan mutumin da baka yi zamanin da shi baka rayu tare da shi ba baka ga cin naman kana zage shi a ranar kiyama Allah ya kama ka da laifin cin naman mutumin da baka yi zamanin da shi ba saboda Allah ya kamata lalle hakika mu rika kokarin gyaran zukatan mu gyara zukatan mu ko mu kiyayi wato aikata miyagun zunubi irin waɗannan ko yaushe mu zama masu tuba zuwa ga Allah ubangiji subhanahu wataala ya ce sari'u ila maghfirati min rabbikum a ruwayar warshe kenan a ruwayar hamsu ya ce wa sari'u akwai ƙarin wawun a nan duk dai fassara iri ya ce sari'u ila maghfirati min rabbikum ku gaggawa zuwa ga wata maghfira wato wata gafara daga ubangijinku wajen latin da kuma wata aljanna ardu hasaba wato ardu wata faɗinta ta kai sammai baki ɗayansu da ƙasai wato ubangiji ya ce ku gaggawa zuwa ga kyawawan ayyuka na gari wato ainihin musara'a zuwa ga samun gafarar ubangiji ko kuma yin gaggawa zuwa gare ta wato gaggawa ce zuwa ga aljanna aljannan nan wace ubangiji ya sanar da ita wace faɗinta ya kai faɗin sammai da ƙasa wato sammai ɗin nan guda bakwai faɗinsu gaba ɗaya kowace sama ta kai kamar tafiyar shekara 500 faɗinta sannan kuma a sanar da ita da ɗaya saman da ke tare da ita a tare da ita ɗaya saman da ke tare da ita kamar wato shekara 555 kenan sau bakwai to haka nan su ma ƙasai bakwai ɗin a sadar da su kowace a jikin kowace kaga na ma kowace ita ma faɗinta ya kai shekara 500 ɗin har sai ya zama wato kamar 14 kenan 500 su 14 aljannatai bakwai da kuma sammai bakwai da kuma ƙasai bakwai to aljanna ta fi haka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato gunda ɗan aljanna zai rataye wato yar bulala su irin abin da ake kore dabba da ita a cikin aljanna ta ya fi darajar duniya da abin cikinta a cikin hadisin da imam al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa daga abdullahi ɗan abbas yana cewa za a haɗa sammai da ƙasai baki ɗayansu ba za a haɗe su gaba ɗaya a buɗe su to ba su kai faɗin aljanna ba babu ba su kai faɗin aljanna ba kuma sannan tsawon aljanna ko babu wanda ya kai iyakarsa sai Allah ya shiga tafsirin Imam al-Qurtubi juz'i na 4 shafi 204 da na kai hadisi daga sayyidina Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mawdi'a sawtin fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha gun aji yar bulala aka yi da dan aljanna to tafi duniya da abin da ke cikin ta sai wal bukhari hadisi na 3200 to shi wato fadin aljanna bazai wato kwatantu ba a gun dan adam yadda aljanna ce domin ko lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya halicci aljanna sai ya mata umarni ce in ta ji wato ki kara tsawo to da sai ta kara tsawo kamar tsawon shekara 2000 sannan ubangiji ya kara sai ta kara tsawo sai ta kara wani tsawon kamar shekara 2000 sannan ubangiji ya kara sai ta kara tsawo ta kara wani sai ta bayar ce ila madaka har yanzu ayi kamar yaya sai ubangiji ya ce mata in ta ji kadarta a rahmatin yace ki kara fa'i da tsawon gargwadon yalwar rahmata rahmatullahi tabaraka wataala laysa laha biha duk wa rahmar ubangiji ba ta da iyaka dan haka aljanna ba ta da iyaka yazo a cikin wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar hadisin bayana murmushi wato a cikin idan wuta ta gama shika aljanna ma ta shika wato ubangiji ne ubangiji subhanahu wataala da kansa zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam jin shi har cikin wutar zai shiga zai cici mutane idan ya rika ceto saboda yalwar wannan ceton aka ce a tashi dan sai ya sare sai ya rika dagirgin ko kuma hagu shi irin kamar kana raba abu din nan wani wanda ya san ka san shi ya san ka wai saboda wai dai dagirgin saboda wai ka gaishe karba kamar tare shi to a tashi dan sai ya rika sare saboda yalwar shi sallallahu alaihi wasallam to idan yayi wannan ceton arjan ai wutar aka ce ta kai kara ta ce ya ubangiji zai kwashe su sai ya kwashe su mai zanci eh sannan ubangiji subhanahu wataala bayan duk an yi wannan din shi ma sai ya lata ce san subhanahu wataala zai kamfato daga yan wuta a fudda su a je a wanke su a cikin ruwan rahama sai za a shiga da su aljanna sai ubangiji ya yi kamfata kamar uku eh to kamfatar Allah ko subhanahu wataala ai an san ba ta da iyaka saboda haka kaga wato daga ƙarshe na ƙarshen fita wanda za a fitar da shi daga wuta zuwa ga aljanna bayan an fitar da shi daga wutar an wanke shi za a kai shi zuwa ga aljanna to sai ya je mala'iku su raka shi ya je ya leƙa ya yawata sai ya dawo ya ce ya ubangiji ai aljanna ta cika sai ubangiji ya ce masa ka je mata cika maka ka je ka dai ka duba ya je ya ƙara duba ya caza ya dawo ya ce ubangiji ta cika sai ubangiji ya tura shi a karo na uku shikenan in ya dawo ya ce ta cika sai ubangiji ya ce to ka je ka na baka gwargwadon duniya fadin duniya wannan ƙasa tamu da muke kai gwargwadon fadinta wa ashru arsaliha da kuma linkin ta sau goma sai wannan bawan ya ce ya ubangiji wasa kake yi da ni alhali kai ne rabbul alamin ni fa bawan ka ne sai ubangiji ya ce ai ba wasa nake yi da kai ai ba na wasa da bagina ka je kai da na gaya maka nan sai ya gaya wa mala'ika sai a kai shaji a shigar da shi wannan ba shi ne talakan yan aljanna na ƙarshen shigan aljanna wanda ya fi kowa talauci a gidan aljanna aljannan nan yan uwa idan ka shiga cikin da jin daɗi ne wanda marar yankewa ba tsufa ba jinya kullum tufafin ɗan aljanna wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake mace ƙwaya ɗaya daga irin matan gidan aljanna da za ta rataye wato mayafinta a sama a ce ta rataye mayafinta to da fiya dusa shi hasken rana kuma da matar gidan aljanna za ta jiƙo duniya ta yi murmushi to da babu wani namiji da ta ji jin sha'awar wata mace a nan gidan duniya daɗin da yake gidan aljanna ƴan uwa ba zai misaltu ba da za a samu mutumin da ya fi kowa shan wahala a nan duniya wanda ya fi kowa shan wahala wanda bai taɓa ɗanɗana daɗi ba ko ɗan kuma ɗan ƙaddasa a nan duniya a same shi a gifta da shi ta saman gidan aljanna a ɗan gifta da shi haka an ga aka tambaye shi wai yaya labarin duniya ne ya labarin wahalar da ka sha a duniya sai ba zai yi mai ce wahala ne ya ma manta yaya take saboda kawai wannan kamshin gidan aljanna ba ana jewa kamshin gidan aljanna daga nisan shekara 500 kamshin kawai dan aljanna a cikin gidan aljanna wato a farko ma ana sa mutum tufafi ya kai kala 40 a jikinsa in a nan duniya ne kala uku ma kaɗai in ka jimba a jikinka sai ka ji zafi ya dame ka mutane da sun kalle ka sai sun ga alama ka ɗan kumbura to amma idan ta aljanna kowace ba ta rufe kowace kuma ba zafi ba sanyi a gidan aljanna ba zafi ba sanyi koyaushe kuma cikin farin ciki take na yau ya ninka na jiya na gobe kuma ya ninka na yau duk abin da kake burin ka ci kafin kana zuciyarka na kawo ma abin da za ka gaishe gashi na gabanka ƴaƴan itacen nan gasu nan kala-kala haka ubangiji ya faɗa ufuwa daliya nan ubangiji ce ufuwa daliya ƴaƴan itacen ta abin tsinkar da gasu nan muku santali da ka miƙa hannun da gashi sannan ubangiji yana cewa wala haɗu tsari mai mayan shahun wafakiyatun mai mayan takayyaru ƴaƴan itace sai wanda mutum ya zaɓa ga naman tsuntsaye duk wanda ka yi sha'awa gashi nan in da fafiyar ya so gashi nan in soye kake so gashi nan duk irin abin da kake so na jin daɗi gashi nan sannan duk irin kayan more rayuwa irin nan duniya da ka sani to akwai su a gidan aljanna har ninke-ninken ma wanda ya fi wannan to amma tare da aikin gidan aljanna na ya fi komai sauƙi istighfari ɗin nan da hailalan nan da tasbihin nan ga tasbihin nan subhanallahi alazim wa bihamdihi maza ala sallallahu alaihi wa sallam da kafa kwaya daya ubangiji zai shuka maka gidan wato bishiyar dabino a gidan aljanna da ka ce subhanallahi alazim wa bihamdihi kafa daya yanzu haka an shuka maka wato bishiya a gidan aljanna haka nan idan ka karanta qul huwallahu kafa goma kowace da bismillah ubangiji zai gina maka gida a cikin aljanna qul huwallahu kafa goma haka shi nan aikin shiga aljanna nan sauki gare shi aikin shiga wuta yawanci ma sai ka kashe kuɗi aikin shiga wuta masu shaye-shayen nan kada saya suke yin yanzu wiwi masu ce saya tsada wai wata ɗari biyu ma ba ta isa su
ba mana ma
haka wata ka gani ta ba ta yi tsada ka ga shi nan manzana ta ba sai sun biya kuɗi suke yi ga shi nan jiyan nan duk sai an saya ga shi nan duk abin da za ka yi in dai na shiga wuta ne sai an kashe kuɗi amma kayan shiga aljanna nan ga shi nan da sauƙi amma mutane kuma saboda wato sharri irin na shedan ya cire sha'awar abin da cikin zukatan Allah ya kiyaye Allah ya bamu aljanna Allah ya kiyaye mu daga shiga wuta ya tabbata shi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya roki shiga aljanna sau uku Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna to aljanna za ta ce Allahumma arkilhu in ga roki ga ce Allah shigar da ni aljanna Allah shigar da ni aljanna Allah shigar da ni aljanna saboda haka sau uku sai aljanna ta ce ya ubangiji ka shigar da shi agana idan kace Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma ijni minan nar Allahumma ijni minan nar Allah ka kiyaye daga shiga wuta Allah ka kiyaye daga shiga wuta Allah ka kiyaye daga shiga wuta sai wutar da ce ya ubangiji ka kiyaye shi kada ya shiga agani gashi nan abubuwa da sauki wanda in yi su ba nafilan nan nafilan nan na rawatib din nan kwaya nafilan guda rakawoyi 12 nan idan mutum ya yi su a wuri nan ma hanyar shiga aljanna ne ga azumin nan idan kai azumi kwaya ɗaya domin Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai yi sattar da fuskarka wato daga shiga wuta tsawon shekara 70 kaga duk wannan ga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk yawan zunubin ka da za a dauko zunubin a dora a hannun mizani a kawo salatin da Allah zai maka a cikin tun da kewa annabi sallallahu alaihi wasallam salati guda daya Allah zai maka guda goma to aka dauko salatin da Allah ya maka dinnan kwaya daya a dora sa daya hannun mizani sai ya rinja dukkan zunuban ka kai ba zunuban ka yake kadai ba inda za a tsara dukkan zunuban halitta ya rinja ni to mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma samun ikhlasi a sauran ayyukan ibada yana mana wahala saboda wato sharri shedan da kuma riyan sauran to amma mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu yawaita istighfari mu jaddada imanin mu da yawaita hailala to insha Allah za mu rabauta ubangiji ya ce wai duk mutum ya tare da aljanna ne saboda masu tsoron sa wato mu'minai kenan insha Allah anan za mu dakata karatun mu na yau sai gobe kuma insha Allah za mu tsora zuwa abin da ya tsoro da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu zalin sabarki da yawa da muka kuskure Allah ya yafe mana subhanahu wa ta'ala wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillah muna da aminci kawai da minti 15 wa alaikum assalam na ina kallon Allah ina da laifi ba laifi laifin shi ne yayin da limamin ka yake karatu in karatu yake a koyi ku kai ba ka iya yin karatu a koyi amma yayin da limamin ka yake karatu a fili ne to malamai wasu suka ce za ka iya karanta fatiha kai kuma a koyi wasu malamai kuma suka ce kamar mazhabar malikiya suka ce shiru za ka yi kanka saurara amma yin istighfari a yayin da limamin ka yake karatu nan ba daidai ba ne amma kamar yayin da limamin ka yayin da aka yi ruku ana yin istighfari ana akwai kalar tasbihin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda a cikin shi akwai istighfari subhanaka rabbi wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka rabbi kuma subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli wannan kaga akwai istighfari a ciki kuma akwai tasbihi kuma an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yin sa a cikin ruku kuma yake yin shi a cikin sujada sannan akwai rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli ana iya yin shi a cikin sujada sannan akwai addu'ar da sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ka koya min wata addu'a wacce zan rika yi a cikin sallata yace masa to ka rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim kuma hadisi ne ingantacce kuma kaga wannan a cikin ta akwai istighfari din saboda haka zaka iya yin ta a cikin sujada zaka iya yin ta kuma tsakanin in ka dagwar sujada ta farko kafin ka tafi ta biyu wannan zaman na tsakani yawa to saboda kaga wannan duka guraren yin istighfari amma yin istighfari yayin da limai yake karatun alqur'ani wannan kam gaskiya ba dudi bane abin da ya bi shine kai shiru ka saurara kawai wallahi a'lam amin na'am amin to wanda wani ya fito daga cikin sa bayan sallar asuba to idan har a mafarki ne mafarki yayi sai ya tashi ya gama ni ya fito a cikin sa to wannan babu komai wajibin sa dai kawai shine ya je ya wanka amma azumin sa yana nan idan kuma wani abu ya zauna ya rika kallo ko ya je ya rika wasa da iyalin sa ko kuma ya rika taba jikin sa har ya kai ga ya fidda maniyi to anan kam ya jika wa kansa aiki domin wato abu na farko ne zai rama wannan azumi ana bin shi sannan kuma zai yi kafara kafaran nan shine ko dai ya ciyar da miskinai guda 60 ko kuma ya yi azumi guda 60 wannan kam wajibi ne a kansa bisa fatawar mazhabar malikiya wanda kuma ita ce ta fi karfi akan wannan matsalar domin sauran mazahibu sun ce in ba jima'i mutum yayi ba babu kafara akan shi kamar Imam Malik ya ce lalle akwai kafara akan mutum in dai ya fidda maniyyi daga jikinsa in dai ba mafarki bane to akwai kafara akan sa to hadisin kuma na Malik sai ya zama fatawar Malik sai ya zama ta fi karfi saboda akwai hadisi na'am wallahi a'lam amma idan mazi ne in ba da gangan bane wasu malaman suna ganin cewa azumin sa yana nan amma in da gangan ne ba sai ya rika tintintini ko ya rika kallon wani abu har ya kai ga wato mazi ya fita daga jikin shi mazi shine wannan farin ruwa wanda ke fita a yayin motsawar sha'awa to shi wannan azumin ranar dai ya kare zai rama kwaya daya wallahi a'lam to ai shi azumi babu wanda ya ce sai an yi guda 30 shi dama wata ai kwana 29 ne ko 30 ainihin kwanakin sa ma 29 ne sai dai in ya yi nusan ne wato ya shige duhu shine sai a cike ya zama 30 din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kaurace wa matansa ya ce sai ya yi wata guda bai dawo gare su ba da ya yi kwana 29 sai ya dawo to da ya dawo a ranar kwana 29 sai suke ce masa ya ka dawo kuma bayan ba cika wata guda ɗin ba sai ce ai da ba wata kwana 29 ne ko 30 to kaga wannan kenan sannan kuma a ce an ga wata a baka labarin ganin wata ba tare da kai ka gan shi ba ka ɗauki azumi wannan ba makon abu bane a musulunci domin kuwa idan an duba cikin bulugul maram da kuma sharhin sa subul salam Abdullahi Abbas radiyallahu anhu da kanshi an zo an bashi labarin ganin wata kuma ya ɗauki azumi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban kauye ne ma yace masa ya rasulullahi na ga wata yace kai imani da Allah yace eh kai imani ni manzon Allah ne yace eh annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni aka dauki azumi yawa wallahi a'lam no no ma yana da mai ne ga sanan kamar abin da ya ne to so da kowanne kowanne dukkan suna buƙatar ayi musu nasiha da malamin da almajirin namar ko shi malamin nasiha da za a yi masa shine bai kamata ya rinka karɓar bashi a gun almajirin sa ba don hakan zai iya kawo warai ne idan za ka karɓi bashi a gun almajirin ka to ka tabbatar a kurkusa kana da dalilin da za ka samu damar biyan shi ya zama dai ba zai daɗe ba yau domin hakan zai iya kawo warai ne domin duk wani biyan da mutum ke ganin cikinka to ya zama kuma yana bin ka bashi sai ya ga kai masa ƙanƙanta ba zai zama girman ka ya rabu a idanunsa saboda haka ba daidai ba ne wanda ka san ma yana jin kunyarka ka rinka karɓar bashi a gunsa domin akwai takurawa gare shi shi kansa to sannan kuma har ila yau kin biyan ma kuma shi ma matsala ne idan ya ji tsoron ka ɗin ka ne masa faɗa akan ya tambaye ka to idan tsoron ka ya hana shi ya tambaye ka idan ka mutu da bashinsa Allah ba sai ya tambaye ka bashi ko yana daga wato illolin bashi in ka mutu da bashi akan ka cewa hatta addu'ar da za da mu'mini za su yi maka za a sanya wato wani bango da zai tare addu'ar ba za ta same ka ba sai ran da aka biya maka bashi wannan kuma mutum zai kasance daurari a cikin kabarinsa har sai an biya masa bashinsa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa idan an kawo mamaci zai sallace shi yakan ce ana bin shi bashi zaka ce eh ana bin shi bashi sai ta an fi sallace shi ni ba zan sallace shi ba haka ya kasance yana yi har sai da ya zauto dole musulunci ta yi karfi an samu dukiya sosai a baitul mali idan aka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce daga yau duk wanda ya kasance ya mutu in ana bin shi bashi to ne zan biya mar daga baitul mali kenan idan kuma ya bar gado to wannan na magagansa ne to kaji to saboda haka ga ba daidai ba ne sannan shi ma kuma almajirin ai bai kamata a ce har kana da wadatar da malamin ka zai rika cin bashi a gunka ba ai in yanzu ya ce ba ni bashin ka za sai ce malam ai tsakanin mu babu bashi ɗan 500 ya nema to kawo ko da 400 ne ko 300 ka ce to malam ga wannan kyauta ce amma ba bashin ba da kansa Allah da zai rika jin kunyar kuma ya dawo sake tambayar bashi a gunka ba daidai ba ne kuma in har ma ya karɓi bashin a gunka in kana da yadda za ka yi ka yafe mar mana tunda in dai har malamin naka ne ai yayi maka abin da yafi karfin duk abin da ka mallaka ba mutum da ya sanar da kai ko da alifi ne da zaka tattara dukkan dukiyar da ka mallaka ka bashi to baka biya shi ba yawa wallahi a'lam na na sallallahu alaihi wasallam na kabbarar sallah ta biyu shine ban gane ba kabbarar sallah da ta farko da sai kabbarar harama ne Allahu akbar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yawa yana halartuwa girman ubangiji a zuciyarsa sannan sai kabbara kuma yana daga hannayensa ne daidai dab da kunnensa ko kuma daidai kafaɗinsa duka ya zuwa cikin ruwaya sannan kuma in yana nufin kamar bayan ya yi raka'a biyu ɗagowar da zai yi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe in yi raka'a biyu ya zauna ya yi tahiyya sai ya miƙe ya tsaya cak a tsaye sannan sai ya kabbara ya ce Allahu akbar to haka yake yi to ɗayan kuma ya ce ya ake zaman tahiyya wato ya zo da ruwayoyi kamar kala biyu ne akwai zaman da akwai wanda wato mutum zai ɗora ɗuwawunsa na ƙafar hagu akan induniyarsa ta ƙafar hagu ɗin to sannan zai kafa kuma kafa ta dama to akwai kuma zaman da mutum zai zauna ne akan wato akan duwawun sa na hagu din zai zaunar da shi a kasa sannan sai ya fitar da kafafunsa a gefen sa na dama to Imamu na Malik sai ya raba abun biyu a zaman tahiyya na farko wato yayin da kai raka'a biyu ka zauna sai kai wancan na farkon da na fara fada wanda za ka zauna akan kafar ka ta hagu din to a zaman tahiyya kuma na biyu sai ka zauna gaba daya kasa ka fidda kafafunka biyu duka ta gefen ka na dama wallahu a'lam na muna da sauran minti biyar na na
na
na to ila ruwan kiran sallah da kuma cewa as-salatu wato irin da fikihun nan ne na mata ko iyaye mata na da kana cikin cin abinci da ba ta shika da wuri ba sai da kowa ya gama yin suhur kana yaro kana cikin cin abinci ladani yana cikin kiran sallah kace idan wuri ka gama kada ci as-salatu kafin ci as-salatu idan wuri ka gama yawa ta akaji sau da haka ba haka abin yake ba kawai inda yi har lokacin hudowar alfajirin ya yi to shi kenan kawai inda ka ci abinci a wannan lokacin to ba ka da azumi inda yi kuwa bisa kuskure ne ka fara cin abinci sai ka ji ladani yana kiran sallah to shi kenan sai ka daina idan har ka daina kai sai ka je kurkure bakin ka kana da wannan azumin nan amma in har ka ci gaba da ci kuma ka ga wannan kuma ganganci kai azumin ka ya kare ba ka da shi wallahi a'lam
Allah
ya ba zaman. Ne. 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 Wannan shi ma insha Allah kana da lada to amma idan ya zanto mutum wato ya diba dan yaje sayar to kaga wannan kuma sata yi to da haka zai biya ka a ranar alkiyama shi kuwa kaga sata zalunci ne babba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai sata wato barawo kenan asal da yake sata shi ba mumini bane babu imani gare shi kuma a wani gumma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani littafi kitabul mal'unin wato aka lissafo mutanen da Allah ya tsine musu da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu a cikin hadisi da a cikin hadda qarawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'allahu sariq Allah ya tsine wa qarawo don haka ne qarawo dinanni ne sai da zuwa cikin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle a kiyaye saka gonar da ba ta ka ba ka je ko gubushiyar da ba ta ka ba ka dasa ba ka mata ruwa ba haka kawai ka je ka yago kayan mutum ka je ka sayar to wannan tabbas akwai laifi kuma zaka biya shi a ranar alkiyama amma idan kwaya ɗaya ne ko biyu kuma nunanne ne haka kaɗan tsaya ta yaga ta ci to wannan babu komai a musulunci wallahu a'lam. Wato masu jifan mangwaron kenan da kanga wannan kuma lallai ya zama zalunci duk wanda ya ci mai bishiyar mangwaro ko kashi din idan ka kama mutum ya maka jima cikin gida to kana da damar kai karasa ko ya same ka ko bai same ka ba ko ya sami matarka ko ɗanka ko bai sami komai ba inda ya yi jima cikin gidanka kana da damar kai karasa domin wannan ya zama cin zarafi kuma saboda haka ba daidai ba ne cin zarafin da kuma keta alfarma ce da ɗan uwa musulmi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun alaikum irzukum mabarukum wa dima'ukum haramun ne akan musulmi wato jin dan uwansa musulmi da mutuncin dan uwansa musulmi da kuma dukiyar dan uwansa musulmi in mutum ya taba ɗaya daga cikin waɗannan to lalle hakika sai ya biya a ranar kiyama sai a musu hisabi da shi wallahu a'lam ana ba kawo ƙarshen tambayoyin sai kuma insha Allah gobe mun zuwa karatun da gobe da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji Allah kaji dan magabatan mu saka musu da alkhairi iyayen mu da malamin mu saka musu da alkhairi liman da sauran manyan alrammomin da ke halarta wannan waje Allah saka musu da alkhairi hakimi Allah kara musu lafiya iyayen mu da sauran jama'a da ke halarta wannan wuri Allah saka kowa da alkhairi Allah ka bamu ladan baki daya Allah ka biyar a tuba baki daya ka dukkan ibadun mu gama dukkan gulbun mu Allah ka kiyaye wannan gari ka kiyaye dukkan garuruwan mu daga dukkan sharuka da kashin-kashiya da ake fama da su a wannan lokaci Allah ka zo da mu lafiya kara mana albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk